وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan a rana ta alhamis a yau muna hudu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da 14 ga watan a na'am 14 na'am 14 ga watan 3 shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci na da kenan cikin tirijeri a nan Bauchi a jiya in ba mu manta ba mun tsaya kan aya ta 42 a cikin suratul zumar fadin Allah Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wanda ita ce ayan da muka karkare bayanin ta a jiya a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 43 amittakhadhu min dunillahi shifaa na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون
الله madaukakin sarki yace amittakhadhu min dunillahi shufa'a Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da mushrikai da kafirai wadanda ba su yi imani da Allah ba Allah yace amittakhadhu min dunillahi shufa'a Allah ya ce ka tambaye su shin ko sun riki wasu masu ceto ne koma bayan Allah sun riki wasu ababe ne ababe koma bayan Allah waɗanda za su cece su a gaban Allah Allah ya ce kul ka ce da su awalau kanu la yamlikuna shay'an yanzu za ku rike su a matsayin masu ceto koda kuwa ba sa iya mallakan komai wala ya'qilun koda ba sa iya hankaltan komai Allah ya ce kul ka ce da su lillahi shafa'atu jami'a gaba ɗaya ceto mallakin Allah ne lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai nashi ne thumma ilayhi turja'un sannan kuma zuwa gare shi za a mai da ku a ranar gobe kiyama a wannan ayar Allah madaukakin sarki yana ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka tambaye su yanzu shin za ku riki waɗannan ababen bautanku koma bayan Allah nan wai a matsayin su ne za su cece ku a gaba da Allah ran tashin alkiyama ko da kuwa ba sa iya mallakan komai kuma ba sa iya hankaltan komai al-imamu qatada yake cewa da Allah ya ce amittakhadhu min dunillahi shufa'a ash-shufa'a anan shine al-aliha shin suna nufin sun riki wasu gumaka a matsayin alloli koma bayan Allah waɗanda suke tsammanin za su cece su a gaba da Allah ran tashin alkiyama sai Allah ya ce kul awalau kanu la yamlikuna shay'an, kace yanzu za ku rike su kuma bayan Allah koda ba sa mallakan komai, ai awalau kanu la yamlikuna shafa'ata, koda ma ba sa iya mallakan ceton wala ya'qilun, kuma ba sa iya hankaltan abubuwa da kyau. To wannan ayan tana nuna mana da wannan ayan da aya gaba kullillahi shafa'atu jami'a, cewa ceto na Allah ne shi kadai. Wayannan ayoyin duka suna nuna mana cewa babu wanda yake da mallakan ceto a gaba ga Allah ran tashin alkiyama in ba Allah ba. Duk abin da za a yi na ceto, a ce wani zai ceci wani, wani zai ceci wani, to ceton yana yiwuwa ne in Allah ya ba da izini. Shi ne manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni, wane ne ya isa, ma'ana ba wanda ya isa ya ceto a gaban Allah sai da izinin Allah, sai da izinin Allah. To tsari na ceto da za a yi ran tashin alkiyama, na farko dai tabbas akwai ceto ran tashin kiyama, akwai ceto, akwai ceto ranar alkiyama. Akwai ceto na farko wadda ake kiranta da ash-shafa'atul uzma, shafa'atul uzma, ceto mafi girma kenan, ita ce ceton da za a yi ran tashin alkiyama, ceto mafi girma. Wannan ceton kuma duk duniya ba wanda zai iya yin shi in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shine kadai zai iya wannan ceton. Wannan ceton kuma shine a lokacin da bayi suke cikin dimuwa ranar tashin kiyama, sun rasa yaya za su, ina za su je su samu mafaka ga zafin rana, suna neman wanda ma zai je ya roƙa musu alfarma a wajen Allah, a taimaka a zo a yi hisabi, dan wuta ya tafi wuta, dan aljanna ya tafi aljanna. Duk annabawan nan an biye, dan an bi kansu, ana neman ceto a wajensu, sai su ce nafsi nafsi, ni ma ta kaina nake yi, na yi ma Allah kaza da kaza a duniya. A fara da annabi Adam, a ce kai ne uban duk wani dan Adam, ka ga yanayin da muke ciki, ka je ka roƙa mana ceto a wajen Allah. Zai ce a'a, Allah ya ce kan na ci bishiya kuma na ci, ina tsoron kar Allah ya kama ni, da haka ni ma ta kaina nake yi. Ku je gun annabi Nuhu, shi ne mutum na farko da Allah ya fara aiko shi a matsayin manzo. Je a samu annabi Nuhu, ce to ka kai ne farkon manzo da Allah ya fara turowa duniya, ka ga yanayin da muke ciki, don Allah ka je ka roƙa mana ceto a wajen Allah. Ya ce a'a, ni ma ta kaina nake yi, na yi baƙar addu'a an halaka mutanena, da haka ku je wajen wani wanda ba ni ba, ku je zuwa ga annabi Ibrahim, shi ne Khalilullah. Za ce annabi Ibrahim, kai ne Khalilullah, ka roƙa mana Allah ceto a wajen Allah, ka ga yanayin da muke ciki. Ya ce a'a, ni na taɓa yin ƙarya sau uku a duniya, da haka ina tsoron kar Allah ya kama ni. Kuma fiye yawa kusan duka ma ƙaryan da ya yi ba wai tsagwaron ƙarya ba ce, abinda Balarabe ke ce mata tauriya ne, wanda tauriya kuma addini ya halatta, tauriya ya halatta addini. Idan mutum ya kira ka a waya, kana gida ne, ka ce masa na fita, bayan kana gida, wannan tauriya ce. Ina fita, ma'ana ɗazu na fita da safe. Saboda haka wannan duka shi ne abinda ake ce ma tauriya. Baka tafi kai tsaye tsagwaron ka yi ƙarya ba, in ka ce wallahi yanzu nan na fita, to ka yi ƙarya ke, kana cikin ɗaki, kana gida ne, a bana gida yanzu nan, to kaga anan an yi ƙarya kenan. Amma wannan shi ake ce ma matauriya, ba kuma kofa ce ake buɗewa ba, misali ne yake bayarwa. Saboda haka duk abin da Annabi Ibrahim ya yi tauriya ce, kuma ko da ma ƙarya ɗin ce ya yi ne don kare addini, babu laifi a kansa, amma yana tsoro. Ya ce ku je wajen Musa, shi ne wanda Allah ya magana da shi kai tsaye. An je gun Annabi Musa, ce kai ne wanda Allah ya magana da kai, roƙa mana ceto. Ce ina, ba zan iya ba, ni ne nan naushi wani ya faɗi ya mutu, ku je gun Annabi Isa. Za ce ma Annabi Isa, roƙa mana, kai ne kalman Allah, ruhin Allah. Ya ce ba zan iya ba, ku je wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. To anan ne za a zo a samu Annabi, sai ya ce ana laha, ana laha, dama ba wanda ya isa in ba ni ba, ni ne, ni ne. Da haka yana zuwa sai je faɗi gaban Allah, ya yi sujjada, ya jinjina ma Allah, ya bi Allah da wasu kalmomin da Allah zai masa ilhamansa a wannan lokaci. Allah sai ce da shi, ya Muhammad irfa'a ra'sak, daga kanka sal tu'ta, tambayi duk abin da kake so za a baka. Washfa tushaffa, nema ceton duk wanda kake so za a baka cetonsa. Daga sai ɗarka ya ce ya rab ummati 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 ummati. Daga a wata ruwayan ta ce Allah zai ce ka je ka tattara al'umar ka waɗanda ba hisabi ba azaba a kansu ka shigar da su aljanna ta kofar dama. Allah ka mana arzikin zama a cikin su. Daka a lokacin ne Allah zai ce ma annabi Adam ka je ka cire rabon wuta daga zuriyanka. Ce Allah menene rabon wuta? Allah zai ce ka kasa mutanen duniya mutum dubu, kowane mutum dubu a cire ɗaya a kai shi aljanna, sauran 999 a kai shi wuta. Daka a kowane mutum dubu, mutum ɗaya ne ɗan aljanna, sauran 'yan wutan. Sahabbai hankalinsu ya tashi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su albishirinku, ina fatar ya zamana ku ne rabin 'yan aljanna. Ma'ana in an kasa 'yan aljanna kashi biyu rabi, to ya zama al'umar annabi su ne rabi. Sahabbai suka yi kabbara, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fatar Allah ya sa ku zama ku ne sulutun 'yan aljanna, one third na 'yan aljanna. In an kasa 'yan aljanna kashi uku, to ku ne kashi biyu, mu ne kashi ɗaya, sauran a sauran al'umomi ne. Daka aljanna sai an kasa kashi uku, idan aka sa ta kashi uku sai a ɗauki kaso guda a cikin ukun nan a ba mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Annabi ya ce ku yi buri, ku yi fatan albishir, ku zama ku ne rabin 'yan aljanna. Daka aljanna sai an raba ta rabi kashi biyu, rabi al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, rabi sauran mutanen duniya. Annabi ya ce kai albishirinku za a kasa aljanna kashi uku, kashi biyu al'umma ta ne, sauran kashi ɗaya mutanen duniya dukansu. Daga wannan tace ash-shafa'atul uzma, to sauran ceto kuma shine ceton da ake sa masa sharadi. Na farko shine shi wanda zai yi ceton sai Allah ya yarda da shi tukunna. Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Duk taron mala'ikun nan ceton su ba zai yi amfani ba sai in Allah ya ba su izini kuma ya yarda da su. Daka sai Allah ya ba da izini ya ce ma wane za ka yi ceto? A ciki Allah zai yi ceto, manzanni da annabawa za su yi ceto, makaranta alqur'ani za su yi ceto, shi karan kanshi alqur'ani zai yi ceto, azumi zai yi ceto, qiyamul layli zai yi ceto, sadaka za ta yi ceto. Duk waɗannan nau'uka na ibada da mutum ya dage a kansu za su cece shi a gaban Allah. To bayan kuma an ba ma mutum dama ya yi ceto, to kuma sai a gaya masa ga waɗanda za ka ceta. To shi yasa Allah ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a, ka ce musu ceton ma mallakin Allah ne, don sai Allah ya ba da izini kafin a yi ceto. Daka rudar kai ne mutum ya dima ransa cewa wai ga wani nan wai zai cece shi a gaban Allah ran tashin kiyama. Wannan ya rubi kansa, ya rubi kansa. Har wani ya ce maka ma shi zai zo alƙiyama ne da jibgegiyan babban riga, wanda mai aljihu guda 70,000 zai zuba mutum 70,000 sau 70,000, wai duk Allah bai gane ba, yana su mugulin duka Allah bai gane ba. A kara makalla ba aljanna ba, ko bodin Najeriya aka samu ta tsaro mai ƙarfi ai ba kai su mugulin ba, ballantana kuma aljannan da zai da ya zama mala'iku ne masu gadin ta, bali aljannan Allah. Kaga wannan duka rudin kai ne, wannan duka rudin kai ne. Wani ma ya rudi kansa ya ce ceto shi in ba na shehu wani ba baya so. Wani a cikin ƙasarmu ne wani zai fito nan da sunan malanta, yana bayyana wannan a cikin bainal jama'a, ya rantse da Allah duk wanda bai bi shehu wani ba aljannan ma ba zai shiga ba. Ko ko mun ce maka wallahi in baka bi annabi Muhammadu wallahi ba za ka shiga aljanna ba. Kaga yanzu dai duka annabawan Allah, yanzu nan fa duka wannan annabawan da muka karanta fa ulul azmi minar rusul, cikin annabawan masu ne manya cikin manzanni. Wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam, su ne manya manyan manzannin amma suka ce suna tsoro. To ina ga kuma ga wani wannan fa ko sahabi ba a maganar sa wannan lokacin, sahabi bai kai ai maganar shi ba wannan lokacin. Sauran annabawan da suke ƙasa ba su kai a fara tunaninsu ba wannan lokacin. Yanzu ana magana ne da ulul azmi, su ma suna cewa ba za mu iya ba sai annabi Muhammadu shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Laka in ka bi wata kungiya ka bar annabi, ko ka bi wata mazhaba ka bar annabi, ko ka bi wata dariƙa ka bar annabi, to ranar tashin alkiyama za ta bare muku da kai da wanda irin ya jawo wurin ce ku, wallahi duka za ta bare muku. Idan aka zo aka ce maka gashi a kungiya an ce kaza, hadisi kuma ya ce kaza, to sai ka ajiye umarnin kungiya ka bi hadisi. mazhaba ta ce kaza, annabi kuma ya ce kaza, to sai ka ajiye mazhaba ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa zaka duk malaman mazhaban nan suna da magana da suna cewa idza sahha alhadith fa huwa mazhabi. Haka Imam Malik yace, in hadisi ya inganta to mazhaba nake, in dai hadisi ya inganta to wannan ita ce mazhaba ta. Saboda haka ashe kaga tun a duniya Imam Malik yana faɗa ma mutum, in ka bar hadisi ka bi ni, ka bi rudu, ka bi rudu, ni ma din hadisi nake bi. Saka duk abin da ya bayyana gare ni ya bayyana gare ni bisa ga abin da na iya na hadisi. Abin da ka gano wani hadisi wanda ya saba ma abin da nake kai, sai ka ajiye ka bi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Da haka Allah ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a, ka ce da su ceto na Allah ne gaba daya. Lahu mulku samawati wal ard, mulkin sammai da kasai nashi ne. Thumma ilayhi turja'un, sannan zuwa gare shi za ku koma. Sai ya ce wa idza dhukirallah,
wa idza dhukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukiral ladhina min dunihi idza hum yastabshirun.
Qulillahumma
fatiras samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
الله تعالى يتي وإذا ذكر الله وحده دسان دا أكا أمبتي الله شي كدي أكا تي أتايا أقوم الله شي كدي أبو تاما الله شي كدي إشما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. Kalmar ishma azzat malamai sun tattauna akan menene ma'ananta. Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Qatada suka ce ma'anar Abdullahi dan Abbas yace ma'anar ishma azzat shine in qabadat, kaga daga alqabdu shine kunci kenan, shine wa idza zikrallahu wahdahu, idan aka ambaci Allah shi kadai aka ce kar abauta mu kowa in ba Allah ba, abauta mu Allah shi kadai. Ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, zukatan wadanda basu yi imani da lahira ba sai su shiga cikin kunci, su shiga damuwa. Dan me za a ce a tsaya a wajen Allah shi kadai? Dan me za a ce abauta mu Allah shi kadai? Abinda ke tabbatar da wannan fasaran shine abinda su din kafiran Makkah suka fadi, suka ce aja'alal alihata ilahan wahida, wai suka ce duk abinda annabin nan yazo da shi su duba damuwansu bane, su sun yadda a zo a samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zauna a yi mitin da shi a sanya za a yi a daidaita tsakanin ayoyin Qur'ani da kuma abinda ke cikin littafansu da kuma abinda ke cikin zukatansu na bautan gumaka. Kar ka zagi allolinmu, kar mu zagi, ba za mu zagi naka abin bautan ba. Kamar yadda Allah ya saukar da bayani akan wannan tattaunawan da suka yi a farko farkon suratul Sad, daga ƙarshe suka ga ba zai yi ba, suka ce kai aja'al al-alihata ilahan wahida, wai yanzu Muhammadu so yake yi duka wa'annan allolin guda 600 da ke cikin ɗakin Ka'aba da sauran gumakan da kowa yake da shi a gida, wai duka mu ajiye su mu koma mu bauta mu Allah ɗaya? Sai ka ce kai inna hadha la shay'un ujab, wannan akwai abun ban mamaki. Wai ba abun ban mamaki bane Allah ya yi sama shi kadai, ya yi ƙasa shi kadai, ya halitte shi kadai, wannan duba abun ban mamaki bane. Abun ban mamaki shine an ce a bauta ma Allah shi kadai. Suka ce inna hadha la shay'un ujab, wannan abun akwai ban mamaki a cikin sa. A ce wai ga wani nan yau ya kawo addini, wai a bauta ma Allah ɗaya kadai ɗaya tal. To jama'a, wannan shine irin abin da ya biyo salsala har ya iso wannan zamanin, har wasu da sunan rigar musulunci suke babbaka irin wannan tsari da tunanin da kafiran Makka suke da shi a wancan lokacin. Shine in an ce a tsaya ma Allah shi kadai, sai hankalin wasu ya tashi, sai hankalin wasu ya tashi, su shiga damuwa. Don me za a ce Allah shi kadai? Don me za a ce Allah shi kadai? Hatta kai ga mutane wasu suna ganin wai mutun ya mutunta annabi ne wai ya girmama annabi ne in ya tashi roko ya ce yana roƙon taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani yana ganin mutun yana ganin ya girmama annabi ne ya mutunta annabi ne na'am uzuri zaka ba mu mutane kashi wasu jahilci ne rashin sani ana jagorantar su ne bisa jahilci wasu kuma son zuciya da kuma son shuhura da shahara wannan yasa suna yin abin da ake ce mukhalif to iraf idan ana tafiya duka wata kilba za a san ka ba amma in ka bare jiki to kowa sai ya san ka shikenan sai kai suna wannan abin da wasu suke yi kenan daka har ta kai ga wai abin rigima ne a cikin al'ummarmu idan an ce in ka shiga damuwa kar ka kira manzon Allah ka kira Allah wannan wani yana ganin wai an zubda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani yana ganin ya gama ba ma annabi daraja shine ce wai mu dite mu ko in ba na annabi ba ba masu yanzu dai ai gashi mun karanta yanzu ceto ma sai annabi ya je yayi ceto kafin za a fara hisabi dan aljanna ma ya kama hanyar aljanna sai annabi yayi ceto kaga wannan ai matsayin sa ne matsayin shi ne wannan amma matsayi in an shiga damuwa a ce manzon Allah kawo min agaji wannan matsayin annabi ne wannan ba matsayin sa bane wannan ba matsayin shi bane kamar yadda in Allah ya kai mu zamu ji a suran ga afwan mun ma wuce ta a cikin suratul sad Allah yana cewa qul inna ma ana munzir wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar mun karanta ayan a suratul sad Allah ya ce qul ka ce da su inna ma ana munzir Allah ya ce ma annabi ka ce musu ni fa iyaka na ni mai wa'azi ne abun bauta wanda za a nemi taimako a wajen sa matsayina ne Allah ya ce a'a ka gaya musu wa ma min ilahi ba wani abin bauta illa Allahul wahidul qahhar sai Allah shi kadai marinjayi Allah ya ce ma annabi ka gaya musu ni matsayina shine mai wa'azi mai karantarwa amma bauta fa addu'a wa za a yi mawa shine Allah ashe din mun dauki hadisin annabi addu'a huwal ibada addu'a ibada ce ashe kenan duk wani abun da yake na ibada ba za a yi ma kowa ba in ba Allah ba shi kadai to wasu abun da suke shine an fake da guzuma ne an harbi karsana shine in an ce kar a nemi taimakon annabi in an shiga musiba to shi kuma ya makale wajen wani waliyin sa ko shehin sa ko wani malamin sa to in an ce an tare an ce annabi ma ba a neman taimakon sa in an shiga musiba kaga kenan waliyin sa da shehin sa ai ba iso kan shi ba tukunna ba iso kan nashi ba tukun to wasu iya abun da suke bayarwa shine kokari suke su bada mafaka da kariya ga wasu waɗanda suke kauna wallahi ba damuwar su manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam dun duk wanda zai ce in an shiga damuwa ana neman taimakon annabi wallahi in annabi na raye sai ya yake shi in annabi yana raye wallahi sai ya yake shi jama'a wani yazo ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi ma sha Allah wa shi'ta yace kaga abin da ya faru yanda kaso kuma Allah ya so annabi ya kusata yace da shi kai aj'altani lillahi niddan yanzu ni kuma zaka sanya ni kishiya ma Allah qul ma sha Allah wahda kace aka Allah ya so shi kadai kar kace haka Allah ya so ni ma na so kace Allah ya so shi kadai to wannan shi yasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama a littafin sa kitabu tauhid yayi babu yace ma jaa fi himal mustafa janabat tauhid wa siddihi kulli tariqin yusilu ila shi yadda annabi ya ba ma tauhidi kariya da yadda ya toshe duk wata hanyar da za ta kai zuwa ga shirka annabi sai da ya toshe ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah ya ce wa idza zikira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah in aka ambaci Allah shi kadai zukatar waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai su shiga kunci da damuwa wa idza zikira ladina min dunihi idan aka ambaci wasu waɗanda ba Allah ba idan hum yastabshiru zai ga suna bishara suna albishir suna farin ciki suna jin daɗi in an ce Allah daya sai su shiga damuwa in an ce a hada da wani maulana wane da shehi wane da waliyi wane sai ga hankalinsu ya kwanta sun shiga cikin jin daɗi da fara'a da annashuwa amma an ce Allah shi kadai wannan hankalinsu a tashi ki kaga wannan ba karamar rigima bace dan haka Abdullahi dan Abbasin da al-Imam Mujahid yace suka ce ma'ana shine in qabadat al-Imam Qatada yace wa idza zikira Allah wahdahu ishma azzat anan shine nafarat wastakbarat wa kafarat wa ta'assat in aka ambaci Allah shi kadai zukatan wadanda ba su yi imani ba sai ya zama yadda ka san an kore su daga addinin Allah sai su kore wannan abun su yi girman kai su kakulce su ƙara tsayuwa akan sabon Allah shine innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru idan aka ce musu la ilaha illa Allah Allah ya ce yastakbiru sai su yi girman kai su ce ina su sun fi karfin a ce musu Allah ɗaya ne waya kuluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun sai su ce yanzu haka zamu bar abun bautan mu ababin bautan mu kuma mu bi wani mahaukaci mawaki wai manzo Allah shine mahaukaci mawaki subhanallah wal iyazu billah Allah ya ce ba mahaukaci bane ba mawaki bane bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin ya zo da gaskiya ne kuma ya gaskata sauran manzanni daka wa idza zikra Allah wahdahu shma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikra alladhina min dunihi idza hum yastabshirun yastabshirun anan malamai suka ce ai ma'ana yazharu fi wujuhihimul bashar wassurur albishr wassurur idan aka ambaci wadanda ba Allah ba sai kaga alaman albishr da farin ciki yana bayyana a zukatun su amma ba sa so ambaci Allah shi kadai dan haka Allah ya ce kul kace da su kace allahumma fatiras samawati wal ard Allah kai ne makagin halittar sammai da kasai alimul ghaibi wash shahada kai ne masanin abin da ya buya kai ne masanin abin da ya bayyana abin da yake boye da abin da yake asirri duka ka sani anta tahkumu baina ibadika kai ne zaka yi hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yaktalifun cikin abin da suka kasance suna sabani akai dan haka Allah shine wanda ya kaji halittar sammai da kasai kalmar fatir daga kalmar fatara ne idan an ce fatara shine ibtada'a shine wanda ya fara kirkiran abu ba tare da ya kufa a wajen wani ba wanda shine ya fara kirkira shine ya fara yi ba wani ne yazo ya fara shi kuma ya daura akai ba yasa wanda daga cikin laraba yace ban san ma'anan kalmar fatirus samawati wal ardi ba sai da nazo naga wasu mutane suna kusuma akan rijiya wannan yana cewa ana fadaltuha wannan ma yana cewa ana fadaltuha wannan yana cewa ni na fara tonata wannan shi ma yana cewa ni na fara tonata sai na gane ashe fatirus samawati wal ard shine wanda ya fara halittar sammai da kasai daka Allah yace kace kulillahumma fatiras samawati wal ard kace da su Allah shine wanda ya kage halittar sammai da kasai kaga sura muke da shi a surat a cikin alqur'ani suratu fatir alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u illa Allah ala kulli shay'in qadir daka Allah shine wanda ya kage halittar sammai da kasai Allah shine alimul ghaibi wash shahada shine wanda yake masanin gaibu da masanin abun da ya buya da abun da ya bayyana da abun da ya buya duka Allah ya sani duk abun da mutun ya aikata ko yayi ko ya furta ko a boye ko a bayyane duka ba wanda Allah bai san shi ba mu a wajen mu ne ilimin mu yake takaitacce abun da aka boye mana yana iya buyuwa a gare mu yau yanzu ganne ina magana dukan mun nan gaba ɗaya da yau mu muna ji dukan mu muna jin magana speaker na kai mu su a waje duka ana jin magana amma inda zan koma gefe in ce malam mu yi kuskus da shi ba wanda zai san me muke faɗi saboda me gwargwadon yadda na bude muryata da yadda aka samu ƙarin amsa kowa gwargwadon yadda sauti na zai yi nisa na waɗanda suke nesa su ji abin da yake faɗi amma shi Allah ƙarin daga muryar mai magana baya ƙara jin Allah kamar yadda ƙasa da muryarsa baya rage jin Allah wa asirru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur Allah ya ce in kun ga dama in kun tashi magana ku bayyana in kun ga dama ku sirranta abinda ma yake zuciya wanda ba ku fito da shi ba Allah ya sani Allah ya sani idan abinda mutun yake aikatawa ne na'am yanzu yanda ake haske du muna ganin junan mu nan da awa 5 6 an shiga cikin dare in ba mu kunna fitila ba za mu ga junan mu ba so yanzu karuwan haske mu yana da tasiri wajen karuwan ganin mu kamar yadda raguwar haske yana da tasiri wajen raguwar ganinmu, amma Allah ba haka bane. Sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar. A wajen Allah, Allah ya ce duka ɗaya ne, da wanda ya sirranta magana, da wanda ya ɓoye ta, da wanda ya ɓuya cikin dare ya aikata abin da zai aikata, da wanda ya fito cikin yini ya aikata. A wajen Allah duka ɗaya ne, ba bambanci, ba bambanci. Sannan mu kai ga da jinmu da ganinmu, nisa yana da tasiri, nisa yana da tasiri. Yanzu yadda nake kallon duka waɗannan motocin gaba ɗaya da suke shimfiɗa a nan, da waɗanda suke gefe na nan, dukkansu yadda nake kallon su da girmansu yanzu nan, inda zan tsaya a bakin gate ɗin ma'aikatan nan, motar ta yi nesa can ƙarƙarama zan dinga ganinta. Na'am, zan dinga ganinta ƙarƙarama ne. Amma shi Allah fa, nisa da ke tsakaninsa da abu baya rage ganinsa. Shi ne al-basiru alladhi yubsiru dabiba namlatin, dabiba namlatin sauda fi laylatin zulma wa hiya mashiya. Allah yana ganin bakar tururuwa akan bakin dutse a cikin bakin duhun dare, in ta taka daya, wallahi Allah ya san wannan tururuwan ta taka daya. In ta tsaya cak, Allah ya san ga tururuwa can a tsaye a can wajen, Allah ya san. Amma mu kaga bamu da wannan ilimi, saboda haka mu ilimin mu takaitacce ne. Allah shine mai ilimin gaibu, wanda kuma sama da kasa ba wanda ya san gaibu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Sama da kasa babu wanda ya san gaibu in ba Allah ba. Allah ma ya ce ma annabi, ka gaya musu, qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamul ghaib. Ka ce da su, ban ce muku taskokin Allah suna hannuna ba, sannan kuma ban san gaibu ba. Wa la aqulu lakum inni malak, kuma ban yi da ku cewa ni mala'ika bane, kaga ni ban san gaibu ba. Allah ya ce ka gaya musu ban san gaibu ba. A wani wajen ya ce, ka ce musu, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthaltu min alkhairi wama massani yassu. Ka ce da su, inda na san gaibu, da na yawaita alkhairi, da kuma wani abu mummuna bai same ni ba. To yanzu in ka san, idan ka fita a can wajen za a buge ka, ka fita? Ai, ba za ka fita ba, ba za ka fita ba. Amma saboda rashin sanin gaibu ba ka sani ba, kana Allah Allah za ka tafi gida, ashe mutum ya fita za a buge shi, duk bai sani ba, saboda bai san gaibu ba. Saboda haka Allah ya ce, ka ce da su, qul illahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi washahadati, Allah kai ne masanin boye, kai ne masanin bayyane, anta tahkumu baina ibadika, kai ne za ka yi hukunci tsakanin bayinka, fi ma kanu fihi yakhtalifun, cikin abin da suke sabani akai, wanda duk abin da akai sabani akai Allah ya sani. Aisha radiyallahu ta'ala anha tace, wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, matan da ake ce masa, da ake kiranta da Khawla bintu Sa'laba, tazo tana kawo karan mijinta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tace, gani a cikin ɗakin, amma in ta faɗi wani abun, saboda in ta ɗan ɗaga muryanta kaɗan sai in ji, wani abun kuma in ta yi ƙasa da muryanta sai na ji, bana ji. Suna tattaunawa, amma sai ga Allah ya sauko da aya daga sama. Allah ya ce, ya ji abun da aka tattauna. Allah ya ce, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah ya ce, ya ji wa maganar wannan matan da take jayayya da kai game da mijinta, tana kai kuka zuwa ga Allah. Allah ya ce, tattaunawan da kai Allah ya sani, Allah ya sani. Kisa Umar ɗan Khattab, wata ran wannan matar yana khalifa ta zo wajensa, wani babba cikin sahabbai ya zo wajensa, sai aka ga ya saurari wannan matar kafin ya saurari wannan. Aka ce, me yasa? Ya ce, baka san ita ce wannan matar da suna magana da annabi? Allah ya ce, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka, ba Allah bai ce ma annabi naji maganarka ba, sai ya ce naji maganar wannan matar. Wa tashtaki ila Allah, Allah ma ya saurare ta, to ni ma ya kamata in saurare ta. Saboda haka wannan yana nuna mana nisa baya rage jin Allah, kamar yadda kusanci baya ƙara ma Allah ji, kamar yadda nisa baya rage ganin Allah, haka nan kusanci baya ƙara ganin Allah. Allah kuma shine wanda zai yi hisabi tsakanin bayinsa dan tashin alkiyama bisa ga abin da suka kasance suna sabani akai. Allah madaukakin sarki ya sanya hisabin mu a gaba gare shi zama mai sauki. Allah ya sa albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu. Zamu dakata anan insha Allah ta'ala, saboda yau mun zo a makare, shi yasa har muka ƙara lokaci akan yanda muka saba tsayuwa. Allah ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwar mu. Zamu takaita insha Allah ta'ala. Zamu ji za a yau za a gani da baban alaramma ba don komai ba, sai dan saboda malam Isa da muke karatu da shi ya sama wato yana makaranta, wannan yasa bai samu daman zuwa ba. Wannan yana da cin abin da ya samu ka makara, muka taho da shi dan uwa malam Nuruddin ya zo ya taya shi. dukan su Allah ya saka musu da alkhairi da mu baki daya Allah ya mana albarka baki daya Allah ya sanya alkhairi da albarka a rayuwar mu zamu takaita akan wannan insha Allah ta'ala sai kuma in Allah ya kai mu ranar litinin insha Allah ta'ala sai mu zo mu daura daga inda muka tsaya abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya tsare mana imanin mu ya tsare mana addinin mu ya tsare mana mutuncin mu ya tsare mana al'umar mu yanayi da hali da muke ciki a cikin kasar mu na hauhawayen farashin kayan masarufi da kuma tsadar rayuwa muna roƙon Allah ya kawo mana agaji ya kawo mana sauki abinda Allah ya mana da ni'imomi muna godiya gare shi muna roƙon sa ya kara mana daga ni'imomin sa Allah ya madaukakin sarki ya tausaya mana kar ya dubi laifukan mu kar ya dubi sabon da muke yi Allah ya tausaya mana ya mana rahama ba don halin mu ba Allah ya mana albarka baki ɗayan mu Allah ya mana rahama ya kauda kai game da laifukan mu Allah ya kauda kai game da laifukan wawayen cikin mu ya mana albarka ya gafarta mana Allah ya mana albarka Allah ya mana gafara Allah ya mana rahama wadanda suka riga yi mu gidan gaskiya cikin ƴan uwa da iyaye da malamai Allah ka rahama musu Allah ka gafarta musu iyayen da suka riga yi mu Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta musu wadanda iyayensu suke rayi Allah madaukakin sarki ka sa su gama da su lafiya ka sa su rabu da su lafiya ba wanda ya san wanda zai riga tafiya cikin iyaye ko shi Allah ka sa duk wanda ka kaddara fara tafiyar sa Allah madaukakin sarki ka sa su rabu cikin alkhairi Allah ka sa su rabu cikin alkhairi Allah ya kai mana albarka baki dai mu Allah ka sa mu gama lafiya Allah ya kara mana arziki mai yawa mai albarka ka yaukaka arzikin mu ka albarkace shi kai mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله